제 어느 순간 아시긴.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka zamu tashi kan aya ta 216 suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da mu Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumul qitalu an farlanta yaki na jihadi akan ku al-qitalu lil kuffar ya karkafirai an farlanta akan ku ku yaki kafirai ay farda ainin indahalu biladakum farlancin na dole ne babu zaɓi in kafiran sun shigo ƙasarku ƙasashenku ko garuruwanku malan musulunci suka ce in kafirai sun mamaye gari ko birni ko ƙasa ta musulmai da yaƙi ko da mamaya suna son su mallake su ko su mulke su wajibi ne fardu ainin ne akan al'umma ta wannan garin ko birnin ko wannan lardi su ainihin tsaya domin yaƙar waɗannan kafirai wajibi ne ma sauran dukkanin masu iko daga cikin al'umma da ba su ba su taimake su akan haka wa fardu kifaya in kanu bi biladihim kuma an farlanta a matsayin farali na isar juna waɗanda su za su isan ma waɗansu idan su kafiran za a kai musu farmaki ne alhali suna a garuruwansu a wannan sai a zaɓi waɗanda suka dace suka cancanta ba dole ne a kan dukkanin al'umma ba amma a wancan kan na farko da kafirai suka mamaye ƙasar musulmi to wannan kan kowa da kowa dole ya yi ƙoƙarinsa domin a tunkuɗe su domin kauda su maza da mata wato bayi da ƴaƴaye haka kowa dai duk wanda ke da iko duk wanda ke da lafiya yake da imkaniya zai yi yaƙi farda aini ne a kansa ba a neman izinin iyaye kuma mallaka ga bayi don ba a neman izinin wani ko mahaifi ne ko waninsa domin aikata ibada ta farda aini amma idan zaɓar masu wato waɗanda za su je su yi jihadin za a yi zuwa wata ƙasa ko wani gari na kafirci wannan waɗansu za su tsaya ma waɗansu, to wannan shi ake kira fardu kifaya. A taƙaice dai, an fallanta jihadi a kan ko da kishi jihadi kamar sauran dukkanin ayyuka na addinin musulunci, komai ƙanƙantar aiki yana da tsarinsa, sharuɗansa, yaushe yake wajaba, yaya kuma ake gudanar da shi ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah. Jihadi a musulunci ba azarɓaɓɓe ne da tafasar zukatan waɗansu kawai, ko motsawar zukatansu a kan ganin bai dace a yi abu kaza a zuba ido ba, ko kuma ya dace a ɗau mataki kaza ba. Dole sai an duba sharuɗa da musulunci ya ainin gindaya ya shar'anta kafin a yi abin da ake kira jihadi. In ba haka ba, sai zama ɓarna. Abinda Khawarij suka yi a farkon tarihin musulunci, suka yaƙi ‘yan uwansu musulmai saboda waɗansu zanubai da suke gani, wanda wato da yawa ma azarɓaɓɓe ne irin nasu, suka yi ta yaƙi suna zub da jinanan musulmai, suna cewa jihadi ne wannan, bai zama jihadi ba, sai ma ya zama sababi na fasadi a ban ƙasa. Har ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gargaɗi cewa za su bayyana, ya ce yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan, za su dinga kashe kafirai musulmai amma suna barin masu bautar gumaka. Don haka dai shi jihadi yana da tsarinsa, akwai littafai musamman da aka rubuta a kan jihadi da matsalolinsa, kuma dukkanin babubbuka na wato na dukkanin littafai na shari'a, na hadisi ko na fiqhu, furu'ata dukkan mazhabobi za ka ga akwai kitabul jihad ko babul jihad, akwai kuma fusul da furu' da yawa na masail din jihadi. Saboda haka jihadin musulunci a tsare yake. An fallanta muku shi wa kurhul lahu, kuma amma shi jihadin abu ne da ba kwa so, ranku rayukanku ba sa son sa. Saboda ne daban wato lima shakkaci, saboda wahalar da ke cikinsa, ɗabi'a a ɗabi'ance ba kwa son sa, domin tinkarar mutuwa ne ko jikkata wato yayin da za a yi jihadin, to a ɗabi'ance dai ba kwa so. Amma wa asa an takrahu shay'an, amma yana yiwuwa, abu ne mai yiwuwa ku ƙi wani abu ya zama ba kwa son sa a ɗabi'unku. Wa huwa khairul lakum alhali, kuma wannan din shine mafi alkhairi gari, shine alkhairi ma gari. To jihadin yana ciki, kamar ciyar da dukiya, mutum ya fitar da zakkar dukiya, dukiya mai yawa cire zakkarta, ko kuma ya ware dukiya mai yawa ya ciyar da ita wajen sada zumunci ko waɗansu abubuwa makamanta wannan. To da yawa yana zama da wahala da ainihin ɗawainiya, amma kuma wannan din shi ne alkhairi ga mutane. Wa asan tuhibu shay'an huwa sharrun lakum, kuma tana yiwuwa ku so wani abu alhali wannan abin shi ne sharri, abu mafi muni gare ku. Dan mai limailin nafsi ila shahawati almujibati li halakiha, saboda shi rai karkatarsa, karkatar rai zuwa ga shahawi, abubuwa na kwaɗayi da za su wajabta ko suke wajabta su sababta su jawo halakar shi ran. Kwaɗayi irin na ɗan adam, ran ɗan adam shike jawo masa halaka a duniya da lahira galibi. Don haka da yawa za ku so abu, ku so wasu abubuwa, amma kuma sharri ne gare ku. Daga ayyukan saƙo da mutane suke aikatawa saboda suna so suna sha'awa, ai sharri ne, ba ma sai an je lahira ba, tun a duniya. Amma dai ɗabi'un saboda suna so, suka ga ana ta yi ana ta yi, kafin daga baya kuma a zo a tunkari ko a fuskanci abin da ba a so. Wani fuli ha an taklifati almujibati li sa'adatiha, kuma shi rai yana gujewa dukkanin wasu ɗawainiyoyi na ayyuka waɗanda suke sababta arziki da rabauta to shi rai sai ji ba shi misali azumin nan mutum ya hana kansa ci da sha da sauran bukatu na gangar jiki da aka hana don Allah abu ne mai nauyi ɗabi'a ba ta su amma kuma yin sa din shine alkhairi ga ainihin bawa wanda yayi hakuri yayi shi wajen inganta rayuwarsa da kuma makomarsa to haka jihadin yake yace faja'ala lakum fil qitali wa in karihtumuhu khair Allah ya sanya a cikin jihadin ko da dabi'un naku ba kwa sha'awar jihadin ba kwa so amma kuma Allah ya sanya ya zama alkhairi duniya gida ne na tattali gida ne na tanadi gida na aiki ba zai yi ba a kyale mutane wai ya zama sai abinda ran suke so kawai kenan duniya ta zama kamar aljanna kenan in mutum zai samu dukkan abinda yake so ne ko za a bar shi ya yi abinda yake so ne ko ba za a tilasta shi ya yi abinda baya so ba saboda haka da yawa za ku fi abu amma saboda Allah shi yake so ku yi wannan din sai zan muku alkhairi da yawa za ku so yin wasu abubuwa amma saboda Allah baya son ku yi ya hane ku to sai zama sharri ko da kuna so anin kuna aikatawa zama ba a yi jihadi ba a huta abu ne ɗabi'u suke so amma kuma babu alkhairi yace li anna fihi imma zafar wal ganima shi jihadin in an yi shi ko dai a samu nasara akan maƙiya shi ne zafar sannan a samu ganima an yi galaba akan maƙiya abu shahadatu wal ajr ko kuma ainihin aka samu jarrabawa a samu shahada da lada saboda haka wanda ya yi jihadi ko da kashe shi aka yi ko jikkata shi aka yi a bisa haƙiƙa bai faɗi ba sannan ne ma ya yi nasara a bisa haƙiƙa wa tarkuhu barin jihadi kuma wa in ahbabtum ko da kuna son sa kuna son barin jihadi sharri sharri ne mummuna abu ne li'anna fihi dhulla wal faqra wa hirman al ajr domin cikinsa akwai ƙasƙanci da talauci da kuma rasa lada babu shakka al'ummar da ta rike fararin jihadi tana da izza tana da farjini da gizo wato a idan a maƙiyanta amma yayin da al'umma ta yasar da jihadi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zirwatu sana al-islam wa zirwatu sana mihi al-jihad ya ƙololuwar tozonsa wato ɗaukakan musulunci shine ya zama akwai jihadi jihadi shi ke isanta musulunci zuwa ga ƙololuwa to in babu shi dole a fuskanci ƙasƙanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi yake cewa idza ba'atum bil'ina wattaba'atum aznabal baqar wa radaytum bizar'i wattaba'atum aznabal baqar wa taraktum jihad fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam la yafahu ankum hatta tarji'u ila dini idan kuka dinga cinikayya ciniki irin na riba ciniki irin na damfara ciniki irin na wayo don a cutar da mutane sannan kuka mayar da hankali wajen noma da kiwo kuka bar jihadi a hanyar Allah ba ku bukatar ɗaukar addinin Allah Allah zai ɗora muku ƙasƙancin da ba zai ɗauke muku shi ba sai in kun dawo zuwa ga tafarkin nasa kaga tantani aka samu ainihin tasgaro a wannan saɓani na jagororin musulunci saɓani na ainihin malaman addini saɓani a tsakanin al'umma ya yawaita sai ya zama jihadin mutane suna yin su ne al-jihadu fi ghairi adu suna yaƙar juna ba maƙiya suke yaƙa ba ba su mai da hankali a wajen yaƙar fasadi da kafirci ke shigowa da shi ba ko ma yaƙar kafiran idan shar'in hakan ya tabbata ba a ba su mai da hankali ba ba kasafai suke ma tunanin wannan ba abinda ke damun kowace firƙa kowace jama'a shine ya za ta tarmashe ta fi ƙarfi ta yi rinjaye a kan 'yar uwarta to wannan sai shagaltar da mu da junanmu sai kuma ya hana mu ainihin wato samun damar wato yaƙar matsiyanmu ko yakar sharrin da suke sallalowa akan abinda ya gadar mana da yawan fasadi, ya gadar mana kuma da zilla, har ya zamanto a gurin matsiyanmu muke neman abubuwa da yawa. Wannan duka dai tabbaci ne na abinda Allah ta'ala ya faɗa, an fallanta jihadi akan ni adabiyunku ba kwa so, amma kuma ai sau da yawa za ku so wani abu, wato amma wato za ku wani abu amma ya zama shine alkhairi, kuma da yawa za ku so wani abu ku zaku da shi amma kuma sharri ne. Malamai suna cewa kuma mutum mai basira dama yana wato hangowa ne, yana hangen nesa ne game da abin da zai ji ya zo, idan ya yi abu kaza menene sakamakon, ya bi san ransa ne zai biyo baya, in ya yi haƙuri abin da ya dace menene sakamakon. Amma wanda bai da basira, bai da hankali, lafiyayyen hankali da tunani, to shi kawai abin da zuciyarsa take masa imla'i, take kwatanta masa cewa bai kamata ka yi kaza ba, saboda ba za ka ji daɗi ba in ka yi, za ka ƙuntata, ko kuma bai kamata ka matsantawa kanka sai ka yi kaza ba, ko kuma kar ka hana kanka abu kaza, kana da damar yi, da kana damar ka yi ka more, kawai ka yi abin da za ka yi. To ƙarshe sai mutum ya rasa alkhairi mai yawa ko sharri mai yawa ya riske shi. Ta wace hanya mutum zai tsira daga wannan ainihin taɓewa, ta rasa alkhairi mai yawa da kuma riskar sharri mai yawa gare shi? To hanyar kaɗai guda ɗaya ita ce yarda da hukuncin Allah, yarda da tsarin Allah, domin Allah shi ya san sakamakon kowane abu, abinda ka yi shin ranka baya so, inda umarnin Allah ne, Allah ya san ƙarshensa kyakkyawa ne, abinda ka yi wanda ranka ke so amma Allah ta'ala mahaliccinka baya so, Allah ya san cewa duk ainihin kaiwa da kawowa da za a yi ƙarshenta dai mummunan abu ne. Saboda haka ka kama hanyar Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka abinda za ka yi, ka danne zuciyarka, ka danne zuciyarka abinda ba ka so din ma ka yi shi. Allah ta'ala da manzansa ya umarce ka da wani abinda kuma ranka ke umarta da shi, ko da kana so za ka iya yi, amma kuma Allah ta'ala ya hane ka, manzon rahma manzon tsira ya faɗe ka, to kai kokari ka hani sai kaga alkhairi. Kisa Allah ya ce wallahu ya'lam, Allah yana sane da ma huwa khairul lakum, an tsallake huwa an, wallahu ya'lam ma huwa khairul lakum, ya kamata a sa huwa, Allah ya san abin da yake shine alkhairi gare ku, wa antum la ta'lamun, wato amma ku ba ku sani ba, tunda ko haka ne Allah shine ya san komai, shine gwani da ya san komai abin da zai je ya zo. To ku sallama masa, in ya ce muku ku yi abu, to ko da ba ku da nishadi a ɗabi'ance, ku daure ku yi haƙuri ku yi shi, za ku ga alkhairi mara iyaka. In ya ce ku bar abu, to ku bar shi ko da ranku na so, idan kun saba wannan kuka yi abin da ranku ke so, to za ku gamu da abin da ba ku so. Man amila ma sha'a da fiya masa, wanda abin da ke so to kuma zai iya gamuwa da abin da zai ɓata masa. Wannan tajriba ta rayuwar duniya ma ta tabbatar da haka, ko rayuwar nan ta duniya mutane masu hankali ba sa tarbiyyantar kansu, ko ma ƴaƴayensu da ainihin iyalansu da na ƙarƙashinsu, akan kawai a gamsar da ainihin mutum akan abin da ɗabi'arsa take so. In ba ƴaƴa ba ya son abu, to ba za a matsa masa ba, dami za a takura masa. To in aka ce za a tarbiyyanci yaro akan haka, to za a lalata shi, ko ba haka ba? Kuma ba za a faɗe shi ba, duk abin da yake so za a yi masa, ko za a bar shi ya yi? Don me za a hana masa damarsa? Don me akwai damar ya ji daɗi kamar kaza amma ba za a yi ba? To a ƙarshe zai zama ainihin an salwanta masa rayuwarsa. Saboda haka a yi basira, ainihin ya zama an yi biyayya ga Allah, to wannan sai a samu alkhairi mara iyaka. Allah ka dace da mu. Na'am, sai Allah ta'ala ya ce gaba.
Yas'alunaka 'ani ash-shahri al-haram qitalin fi qul qitalun fi فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اللهم لو كان سركي يتي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه متاني سنة تنبيرك جميد وتامي الفرما تنبير دسكي إن أكن ياكي تكون وتامي الفرما وتو حديثي يا إن بنتا ماش تفسير سنة أنبتاوة cewa ko wani lokaci da wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wasu mutane ɗan kaɗan tare da wani sahabi da ake kira Abdullah ibn Jahash radiyallahu anhu dan uwan mata annabi sallallahu alaihi wasallama da ake kira Zainab binti Jahash ya jagoranci wasu mutane suka kai wani samani amma ba wai na yaƙi ba to wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su je wato su yaƙi kowa ba amma sai suka yi kuskure suka gamu da wani mutum waɗansu mutane suka kashe mutum ɗaya ko biyu sannan suka wato karɓo ganima to abin sai ya zamanto a ƙarshen watan Rajab ana misali 30 ga watan Rajab kaga watan Rajab wata ne mai alfarma al'adar larabawa kuma tun ma zamanin annabi Ibrahim alayhi salam da annabi Isma'il an gaji shari'a cewa ba a yaƙi cikin watanni masu alfarma Zulqa'ida, Zulhijja, Al-Muharram, Ajiri sannan Rajab daban to wannan watanni hudu sune watanni masu alfarma ina arba'atun hurum to sai wannan fadan ko wannan yaƙin ya auku a yini na ƙarshe na watan Rajab to sai su kafiran sai suka samu wata dama ta su yi suka da annabi sallallahu alaihi wasallam da tsanani wata dama dalili suke nema ko kuma sababi suke nema abinda babu shi ma suna ƙirƙirowa sau da yawa ballantana an samu wata shubha to shi ne sai suke ta yaya ta cewa ai ga irinta nan dama abinda ake cewa shi Muhammad ya zo ne don ya keta alfarmar addinin magabata to gashi nan abu yana ta bayyana gashi nan kowa ya san ba a yaƙi cikin watanni masu alfarma amma kuma gashi mutanensu sun yaƙi kar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo a gaya masa abinda aka yi ɗin yayi ya fusata sosai kuma ya ce dan me aka yi har ma ya biya diyar wanda aka kashe kuma ya mayar da dukiyar da aka bata amma duka wannan bai zama uzuri ba da dama sababi suke nema to shine Allah ta'ala yake cewa suna tambayarka game da wada mai alfarma suna tambayarka italin fi game da yaki a cikinsa mai hukuncin yaki a cikinsa shin ya halatta kuwa wasu ku suna ganin cewa musulmai ne suke tambaya suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yaƙi a cikin wata mai alfarma amma dai wancan sababin nuzul din da ya inganta shine madogara domin siyakin ayar yana tabbatar da cewa mai da martani ake yi akan wannan suka anan da tuhuma da suka yi su mushrikai. Allah ta'ala ya ce kul ka fada musu kitalun fihi kabir, yaki a cikin wata mai alfarma, to wannan abu ne mai girma, wato azimun wizran, wato abu ne mai girma ta fuskar laifi. Huwa wizrun azim, babban laifi ne, wato an sallama a haka yawa da su, to an sallama, to amma wato wasaddun an sabilillah, kama fa a sani in wanda zai yi suka ya ce an yaƙi cikin wata mai alfarma, duk da ma hakan ya auku ne bisa kuskure abin ya faru ba ganganci ba, kama sama an yi hakan, to amma wasaddun an sabilillah, kange mutane a hana su bin tafarkin Allah, wato addinin Allah. So mushrikan Makka da kewaye kullum ƙoƙarinsu ba shi ne hana mutane riko da addinin musulunci ba, hana mutane ƴancin bautar Allah subhanahu wa ta'ala ba, ƙarfi da yaƙi suna ta matattakar mutane, suna ta zalunta su har a kashe wasu ma, wasu kuma an fatattake su su bar garinsu su bar komai, a hana su shiga addinin Allah. Wa kufrun bihi, da kuma kafircewa Allah. Sannan wal masjidil haram, da kuma hange mutane a barin masallaci mai alfarma, wato hana mutane shigowa Makka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar umra daga Madina, shi da mutum 1,400 ko da 500, har sai da suka zo Hudaybiya, duka bai wuce kilomita 20 ba ko ƙasa da haka, bakin harami, daga gurin sai harami, kaga kenan sun zo inda suka yi niyyar zuwa dab da dab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Usman bin Affan radiyallahu anhu ya je ya gaya musu cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ne don yaƙi ba, ya zo ne don girmama ɗakin Ka'aba, ya zo ne don wato umra, amma suka ce tunda bai nemi izinin tahowa ba kafin ya fito, tunda ya yi wannan kutse tsiye, to wannan ba zai yiwu a bar shi ya shiga ba. Aka yi ta murwaya ne kamar da muka san kisar ta auku, to irin waɗannan kafin wannan lokaci, don wannan ya faru a shekara ta 6 wannan abin nan sulhul Hudaybiya, to an yi irin wannan da yawa, hana mutane wato su isa Makka domin su yi abin da suke son yi na ibada. Don me? Saboda an san cewa su musulmai ne. Ai, tun zamanin jahiliya suna yin hajji da umra irin nasu na taƙalidi, na al'ada, na gargajiya, amma dai yanzu suna hana mutane, bayan zuwan musulunci suna hana mutane zuwa masallaci mai alfarma a bisa tsari na musulunci. Wa ikhraju ahlihi minhu, da kuma fitar da mutanen Makka ɗin, wanda haifafun Makka ne, su ne tushen Makka. Wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun, su ne annabi tsira da mutum Allah sabbata a gare shi da sauran mu'minai. Fitar da su wato daga Makka, a fitar da mutum, a fitine shi, a hana masa sakat, ya zama dole sai ya zaɓi wato ya fita daga gari ya bar shi ba don yana so ba. Wannan kaga babban ta'addanci ne. Saboda haka ya ce da fitar da mutanen Makka daga Makka ɗin, ya allazina akhrajahum kufaru makkata minha bighairi haqq fahajaru ila madina, waɗanda kafiran Makka suka fitar da su daga Makka ɗin ba tare da cancantar haka ba, suka yi hijira zuwa Madina. To waɗannan abubuwan fa akbaru indallah, laifi na aikata su ya fi girma a wurin Allah akan yaƙi cikin wata mai alfarma. Kenan idan za su kama musulmai da cewa sun yi kuskure, ko ma a ce ganganci ne, in ma da gangancin ne, wai har ya zama abin da za a yi ta suka da su musulmai, a yi suka ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa, to ai sun take nasu manya-manyan laifukan ne da suka haɗiye wancan, suka yi magana akan wanda yake wato laifi dan karami an fatanta da laifin su wanda ko abu ne da bai cancanta ba kuma abu ne da babu adalci a ciki wal fitnatu akbar min al karam sannan shirka ashirku billahi minkum shirka tare ta Allah da wani wanda kuke yi kuma su wannan suka cewa an yake cikin wata mai alfarma shi ma munin sa yafi akbar min al karam yafi kisa da aka yi wato girma wato muni saboda haka fala taharaju ayyuhal muslimuna li qitalikum ku muslimai kada ku ji wani abu na damuwa da bakin ciki da takaici ko da na sani dan idan abin da ya faru na yaki a cikin wannan wata mai alfarma waɗanda aka yaka sun cancanta da a yake su kuma laifin da suke yi da'iman yafi wannan abin da suke so karko a kansa su kuma da suke wannan suka ya kamata sani cewa mummunan matsayin da suke a kansa ko cikinsa na shirka da kuntatawa jama'a a kori mutane a barin wuraren zamansu na asali a rike musu dukiyoyi a hana su walwalar addini wannan ya fi muni shi ne ma asalin ta'addanci da haka ya kamata su kame bakunansu a barin wannan suka kama dai kiyayya ce kuma kokari ne dai na subata kawai shi yasa Allah ya ce wala yazaluna yuqatiluna kuma su kafirai ba za su gushe ba suna yakar ku hatta yurdukum an dinikum domin su maishe ku baya a barin addinin ku wato zuwa ga kafirci ne sabaru wato inda za su samu ikon haka dai wato yarjakum ila al-kufr kokarin su daima shine su yi ta batancin su yi ta duk abin da za su yi har ya zama kun kosa kun rasa ainihin natsuwa sun matsanta muku har ma ku yanke shawara cewa bari ku saki addinin ku bar shi don ku samu kanku sauki to amma wannan ba hanya ba ce amma ya ta dinmin kuma an dini wa ya mutu wa huwa kafirun wanda dai ya dada bayan cikin ku a barin addininsa ko saboda wani dalili ko dan wani dalili duk ma abin da ya sa mutum yayi haka ko menene zai sa mutum yayi haka dai yayi hakan fa ya mutu huwa kafiru ya mutu yana kafiri ya rike kenan ya bar addinin musulunci ya canza ya sauya sheka ya bar imani zuwa ga kafirci ya mutu da haka ulaika habidat amalu wa'annan kam ayyukan su sun baci baki daya ayyukan su na gari da suka yi sun lalace sun baci man yakfur bil imani faqad habita amalu wa fil akhirati min al khasirin wanda ya kafirce wa imani hakika aikin sa ya baci kuma a lahira yana daga cikin tabbabu Allah ka kiyaye shi mun amin yace habita amalu fi dunya wal akhirah ayyukan sun baci duniya da lahira fala ati da biha ba za a yi la'akari da wannan ayyukan ba wala sawaba alaiha kuma babu wani babu sakamako akan su Allah ba zai ba su lada sun bata sun daidaita da kafiran asali kuma nadamar su ma har sai tafi nadamar kafiran asali saboda sai da suka dandani raha ta musulunci da ma'rifa ta musulunci amma suka janye kamar dai nadama irin ta munafikai wanda suka furta kalmar shahada har suka yi muzawala da ibadodi haka amma da yake babu ikhlasi sai su samu kansu a ƙarƙashin jahannama tare da ainihin ko ƙasa da kafaran asali za su yi nadama mara iyaka babu abin da zai musu amfani kuma saboda babu imani wataƙayidu bil mauti alai taƙayidu ya din ya kamata su zama guda biyu ba taƙayidu ba wataƙayidu bil mauti alai ayar kuf da aka kayyade aka shaddanta cewa in ya mutu fa ya mutu wa huwa kafir da ya riddar kuma sai ya doge akan riddar bai dawo ba akwai waɗanda shaitan ya yake su suka fitinu suka yi ridda amma da yake suna da rabo na sa'ada sai Allah ya sa daga ba su ka gane suka dawo to ba irin waɗannan ba wanda daga sanda ya yi riddar har zuwa mutuwarsa bai canza ba to wannan kayyadewa da cewa har ya mutu a kai yufidu annahu law rata ila al-islam lam yabdul amalu wannan yana faidantarwa kenan mafhumin sa cewa da zai dawo musulunci to aikinsa bai baci ba haka dai za a iya fahimta fa yusabu alaihi za a bashi sakamakon ayyukan nasa na baya, ayyukan za su farfado kenan, wala ido ba zai sake shi ba, kalhaji masalan, kamar haji alal misali idan da ya sauke faralin haji, ya yi hajjin farali kuma sai ya radda kuma ya sake dawowa, ba za a dawo masa da aikinsa na baya, ba zai sake ba. Wakila, wasu kuma sun ce ya iduhu zai sake shi, wata biyu zaujatuhu matarsa kuma za ta yi wato za ta zama ba'ina daga gare shi, mana ba da damar rajadatta, akwai bainuna shugura a kansa, akunsa akwai bainuna kubra wacce za a ce sai an auri wani bayan sake wani uku kenan, akwai bainuna shugura ita kuma wacce ba za dai a yi raja'a ba, sai dai a yi sabon aure bisa sharuɗansa. Wannan shi ne dai a nan wanda ya ridda in ya dawo musulunci ma to ba za a ce matarsa kawai ta dawo shi kenan ba, wato sai an sake sabon ɗaurin aure, amma dai ba haramta ta ya sai bayan wani miji ba. Wa huwa al-mu'tamad, wanda wannan shi ne abin dogaro, duk da bai bayyana dalilan dalla-dalla ba. Ala kulli halin dai Allah ta'ala yana fahimtar da mu cewa ya kamata yayin da wani zai soki wani akan wani laifi ya fara duba ainihin matsayin sa tukuna, yawwa, domin bai kamata ba mutumin da ke aikata kaba'ira, wata bid'a da shi shahara ko wata bid'a da ta shahara alal misali, ya shagaltar da kansa da batu akan wanda ke aikata wani makruhi ko wasu saga'ir da laman wa'anda ba wato ba masu tsanani ba, har ya ɓata ma kansa lokaci, kuma yana ƙoƙarin cewa wancan ɗin shi ne akan ɓata, shi ne akan shari'a. Wannan duk mai basira ba zai yi haka ba, duk mai san gaskiya ba zai yi haka ba. Abin da ya sa su ma mushrikan suka yi wannan asabiya ce da hamayya ta jahiliya kawai, gaba da ƙiyayya irin na jahiliya, shi ya sa sun san suna yin duka waɗannan abubuwan. Amma kuma dai saboda ƙiyayya da ta tsananta tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su suka shagalta da wani dalili ƙarami da suka samu suka yi ta suka. Ya kamata mutum ya zama yana da adalci da insafi. Allah ya ce to waɗannan da suka canza addini suka mutu akan haka, ulaika ashabun nar, kuma su ne waɗannan su ne ma'abuta wuta, wato ‘yan wuta, hum fiha khalidun, kuma za su dawama a cikin wuta. Wannan ya tabbatar da cewa kafirin asali wanda bai taɓa musulunta ba da wanda ya ridda daga baya komai daɗewarsa a musulunci ya mutu akan haka, da kuma munafiƙai da suke ainihin furta kalmar shahada suna ayyuka na addini amma babu ikhlasi a cikin zukatansu, duka ɗaya suke yau dan dawama a cikin wutar jahannama. Allah ta kiyashe mu. Sannan Allah ta'ala ya ce
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
Allah mai sarki ya ce innal ladina amanu, lallai wanda suka yi imani, suka yi imani bima jaa bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, suka ba da gaskiya da abinda annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya zo da shi alqur'ani da abinda Allah ya sanar da shi a sunnarsa, ma'ana shari'ar baki ɗayanta, suka yi wannan imani. Wallazina hajaru, kuma dai waɗanda suka yi hijira so ɗin ne dai hadafi ne na bayani ko tafsiri, wato ma'ana wato sun yi imani sannan kuma sun yi hijira, ba wani nau'in wasu nau'in mutanen ba ne ake nufi, ba ana nufin waɗanda suka yi imani daban ba, waɗanda suka yi hijira daban, waɗanda suka yi jiha, waɗanda suka yi imani kuma suka haɗa da hijira, ai fara ko alƙanahum suka bar wuraren zamansu na asali ya talabi mardatillah saboda neman yardar Allah, wato ganin cewa ba za su iya bautar Allah yadda ya kamata ba, yadda ya cancanta ba, a inda suke an hana su, an takura suka yi hijira, ya kaga anan ma an komawa wa asa an takarku shay'an wa huwa khairul lakum abin ba su so amma kuma sun danne zakatan su sun yi hakan kuma wannan sai zama shi da alkhairi a gare su mataki na uku ma wajahadu fi sabilillah suka fafata suka yi ubar maya suka yi jihadi cikin dauka addinin Allah la ila idini da mai dauka addinin sa jihadi shine zirwatu sanamin islam wato tsoruwar tudu ko tozan musulunci musulunci ba zai daukaka ba ba zai kai gayar sharafinsa ba sai da kariyar jihadi duk suka yi wannan warataba baina salasatil asnafa ala hasabil waqi Allah ta'ala ya jeranta abubuwan guda uku na ayyuka imani yawa sannan hijira sannan jihadi gurgudan yadda abin ya auku yawa kana izil imanu awwala domin imani shi ne farko izil imanu awwala wato shi imani shi ne farko summa hijratu summa jihad sannan hijira sannan jihadi haka abin ya auku fil waqi amma wa ufrida al-iman bi mawsulin wahid imanin sai aka sa masa innal ladzina wa allazina shine ismu sila ko mawsul shi kadai yana aslul hijra wal jihad domin imani ai shi ne tushe da ya jawo hijira da jihad inda babu imani inda ba samu imani ba tun farko da farko to maganar hijira maganar jihad duk ba za su taso ba kuma qur'ani ne surar sani na imani wanda zalika jama'ahu ma fi mawsulin wahid da aka ya hada su wato a cikin mawsuli daya bai ce innal ladzina amanu wal ladzina jahadu fi sabilillah aw ladzina hajaru fi sabilillah wal ladzina hajaru sanan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah to wannan sai ya hada su a cikin mawsuli guda daya Allah ta'ala ya ce ulaika wadannan ashabul awsaf salasa masu wadannan sifofin guda uku al-imani wa hijratu wa jihad imani da hijira da jihadi yaduna rahmatullah to wadannan suna fata rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wato wadannan sune masu fata cikin rahmar Allah fata na gaskiya fatan da ya cancanta a kira shi fata cikin rahma wato ar-raja akwai abin da ake kira ar-raja akwai kuma abin da ake kira at-tamanni ar-raja shine fata na alkhairi wanda mai fatan yayi ko ya dauki mataki da ya kamata wajen neman abin da yake fata din ya motsa ya yi ittisabi ya yi tattali ya yi tasabbumi ya yi abin da zai iya wajen neman abin da yake nema din to yana fata Allah ya cika masa burin sa to wannan shine ar-raji shine ar-raja wa al-haqiqi dawon fata na hakika akwai kuma at-tamanni mutumin da bai dau wani mataki ba bai yi ainihin kokarin tabbatar da abin da yake buri ba face dai yana cewa ina ma ya samu kaza yana sa ran Allah zai bashi kaza ba tare da ya motsa ba to nan Allah ta'ala sai ya tabbatar mana da cewa sai an yi aiki ne ko da an yi imani wa imani na kudurtawa kadai ba zai wadatar ba a wajen tsiran bawa ko kuma bawa ya tsammatar da kansa tsira ba dole sai ya hada da aiki dan aka ambata maganar wato hijira da maganar jihadi a matsayin su na manyan ayyuka na takalif ai kar ma kai tunani me yasa ba ambaci sallah azumi zakka da sauransu ba domin waɗannan ayyuka ne masu sauki ayyuka ne waɗanda suke gama garin mutane wato gama garin ayyuka amma hijira wani babban al'amari ne hakanan jihadi tun aka ambata sun sallama sun yi waɗannan ayyuka mafiya ɗawainiya to ba a tambaya ma cewa ina sauran ayyuka ma'ana dai sun yi aiki sun yi abin da za su iya to waɗannan su ne suke fatan samun rahmar Allah kina abin da ake faɗawa mutane ko ake faɗa bayan Allah shi ne duk wanda ke son samun rahmar Allah to ya ɗau matakin aiki ya tabbatar da imani kuma ya rungumi a takalif shari'a nauye-nauye na ayyuka na shari'a kuma ya ɗaukar ɗawainiya ta haƙuri kuma a a barin abin da Allah baya so. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne ga masu imani kuma mai yawan rahama. Allah ya gafarta mana.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
Mala ya ce al’islamu haƙiƙi nugayyarar adatul ƙabiha, musulunci na haƙiƙa, musuluncin gaskiya, musuluncin da za a aiwatar da shi yadda Allah ya shar’anta shi, to duk inda ya kasance to yana canza munanan al’adu, wai badilu bi alhamida yana musanya su da kyawawan ababen yabo. Auyu ne to hashe’an fashe’an, ko kuma musuluncin ya yi hikimar ɓatar da su da kaɗan-kaɗan. Wala ya faɗi wa mafaɗi a can tuna firin nasa fi alwali wahala. Amma musulunci baya zuwa ga waɗannan abubuwa marasa kyau da aka saba da suka zama jiki kwatsam, katsahan. Abin da zai sa mutane su guje ma karantarwar musuluncin a karan farko. To, saboda haka ne falsamar wannan sirrin al'adatul qadima az-zamin. Shan giya, sannan ta'amuli da tata da neman dukiya na cikin al'adu da suka daɗe tun shekaru aro-aro cikin jahiliya a duniya, kuma al'adu ababen bushewa marasa kyau. Walahuma alaƙatun ƙawiyatun bil mali wal mu'amalatil ijtima'iyya, kuma giya da tata suna da dangantaka alaƙa mai ƙarfi ta dukiya da kuma shani na zamantakewa. Mu'amalolin zamantakewa. Wai zalatu haka yawmin fi yawmin ghayru mumkina. To kawar da irin wannan al'adun a lokaci guda abu ne da ba zai yiwu ba. Al-Qur'anu ya'alijul mawdu'a bi hikma, saboda haka Qur'ani wato sai ya magance ko ya kokarin magance wannan batu ko wannan al'amari cikin hikima. Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, suna tambayarka game da giya da tata. Maisir ana kiransa kuma al-qimar, muƙamara, wato ƙoƙarin rinjaye juna. Kalmar ƙamar ko muƙamara tana nufin mughalaba. Ma hukumin manene ne hukuncinsu? Qul, ka ce musu fihima ismun kabir, game da aikata su aifita fihima, game da aiwatar da su aikata su akwai zanibi mai girma. Dan me lima ya hasulu bi sababihima min al-mukhasamati wal mushatama wa qawli al-fuhsh, saboda abin da ke faruwa saboda su, inda duk ya zama an kafa wata daba wani dandali na tata da kuma shan giya, to sai an samu ja'in ja, sai an samu zage-zage, faɗace-faɗace, wani lokaci har kisa ma ana samu. Wa qawli al-fuhsh, da magana ta ainihin wato al-fasha, maganganu na batsa, maganganu marasa kyau, zage-zage da su. Kuma na fi ulin nasu, kuma akwai waɗansu amfanoni ga mutane waɗanda dama su rayuka saboda karkatar su zuwa ga shawoyi na banza marasa amfani, to sai ya zama duk wani abu na baɗala, duk wani abu na ɓata lokaci sai ka ga rayuka suna su. To irin wannan ɗin ne wato bil lazzati wal farhi fil ham. Misali, mutane suna jin cewa akwai jin dadi da annashuwa an sha giya, ko kana cikin damuwa in ka sha ta zaka warsake, haka suke gani. Wai sabatul mali bila kaddin, ko kuma a samu dukiya ba tare da wata lawaniya ba. Fil khamr, sai da giya har wal mashi da tsata, wani abu ne wanda kamar da kake gani ko ake faɗa a yau, harkar kwaya da sauran abubuwa na kayan maye, kaga masu su suna samun kazaman kuɗi, kazamai wajen yawa kuma kazamai wajen haƙiƙa, duka ana samu. To tun da ma san haka abin yake, to wannan akwai shi, kama wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Amma zanibin su duk sanda ka ga an ce ism yana nufin laifi, babban laifi, to amma insha Allah anhuma min al-fasad, abinda ke haifuwa sakamakon ta'amuli da suna barna, akbaru min naf'ihima, wannan yafi muni, yafi muni da amfanin su. To wannan hukunci ko wannan ayar shimfiɗa ce kuma sharan fage ne, ko kuma gabatarwa ne na haramta giya da nuna giya da tata? An nuna wa mutane cewa ko da mutane suna jin akwai amfani da ke sawa suna yi, kuma suka ainihin wato makalkalewa ta'amuli da waɗannan abubuwa, to amma fa ɓarnar da ke cikinsu, zunubin da ke cikinsu yana da yawa. Walamma sami'a an-nasu hadha al-hukma sharibaha qaumun mutana akharun. To da mutane suka ji wannan hukunci, to wasu suka ci gaba da sha, suka ce tunda dai har yanzu an ce akwai wani amfani dan kadan, to su sun haƙura dan kadan nan. Wato ma'ana su amfani dan kadan shi suke bi ma'ana. Yawwa, saboda haka su ba za su haƙura da wannan amfani dan kadan ba, dan kawai zubaban zanibi, tunda dai ba a ce gaba ɗaya babu amfani ba. To da yawa sai suka ainihin hannu daga sha, amma wasu ba su hannu ba. Ila an haramat ha ayatul ma'ida, a zuwa lokacin da ayar suratul ma'ida ta haramta. Sai na Umar radiyallahu anhu bayan saukar wannan aya ya addu'a ne, ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya, ya Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa game da shan giya. To Allah ta'ala ya saukar da fadinsa, inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum wal adawata wal baghdha'a fi al-khamri wal maisir wa suddakum an dhikri llahi wa an as-salati fa hal antum muntahun. Abinda shaytan yake nufi kawai shine ya aukar da yayya da gaba a tsakaninku ta dalilin shan giya da mu'amalar tata, kuma ya hana ku, ya kange ku a barin ambaton Allah, ba za ku yi karatu, ba za ku yi zikiri ba, bare addu'a, sannan ya hana ku sallah, ko za ku daina, bima'ana to ku daina, wannan sai zama hani, wato yanki kawai, wato ba zai yi kuma wani ya yi tawili da zai halatta wa kansa shan giya ba, bayan bayanin fasadinta da kuma jan hankali matuƙa cewa saboda waɗannan abubuwa lallai akwai buƙatar a daina. Wajibu bi su'ali an nafaqati maratan akhar, maratan ukhra ya kamata, wato yana komawa tambaya kuma har yanzu game da ciyarwa ta tallafi da taimako wani karan, lidilalati ala kaunin nasi ala ahwalin mukhtalifa fi awwalil amr, da ya nuna cewa mutane fa suna cikin yanayi daban-daban a farkon al'amari na musulunci. Wani bayani anna sahabata sallama kullal qiyadati lillahi wa linnabi sallallahu alaihi wasallam, kuma domin ayi bayanin cewa su sahabbai saboda ƙarfin imaninsu da takawarsu da nagartarsu, to sun miƙa dukkanin ragamarsu, jagorancinsu ga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarta su da shi. Da haka komai za su yi sai sun yi tambaya, wa yas'aluna as'ilatan mukhtalifa fi awqatin mutanawwi'a fi shay'in wahid, abu guda amma sai su yi tambaya ba ɗaya ba, a lokuta daban-daban. Allah ta'ala yake cewa wa yas'alunaka madha yunfiqun, kuma suna tambayar ka menene za su ciyar, amma kadar ku menene yawan abin da za su ciyar, wato ciyar wadda take zuwa bayan zakka. Ya zo a hadisi inna fil mali lahaqqan siwa zakka, cikin dukiya akwai wani haƙƙi wato kuma bayan zakka, baitin zakka ma akwai haƙƙin da ya kamata a bayar, ko da ƙarfinsa bai kai na zakka ba, sada zumunci wanda ya wajaba ko ya kamata, tallafi da ya kama ya zama dole, wanda ya kamata, abubuwa irin waɗannan duka suna to irin wannan suke tambaya zakatan ai an san gurgurdanta an san lokacin ta an san wato amene ne ake fitar da ita to amma duciyarwa ta ganin dama ko kuma ta sa kai da neman lada suke tambaya ulka ce musu an fi qul afwa eh ku ciyar da rarar dukiyarku abin da ya saura ai alfadil min alhaja abin da ya saura daga bukata kaga masu hikima masu dabara abin da suke yi kenan madadin a dinga bannata dukiya a dinga albazaranci ana shekar da ita to sai a takaita in an maganta larura da bukata muhimmiya da ani nau'i na kyautatawa to rarar sai a ani ciyar wala tunfiqu ma tahtajuna ilayhi wa tudayyi'u anfusakum ba a ce ku ciyar da abin da kuke da bukata ba ko da iyalanku ku watsi da kawunan a ku fara da kawunan ku ya khairu sadaqati ma kana an zahari gina fifciya sadaqa ita ce wacce aka yi ta bayan an wadatu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka dai kamar da ya bayyana muku abubuwan nan yake bayyana muku ayoyi Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkaru domin ku yi tunani duniya wa akhirah game da al'amarin duniya da na lahira fata'khudhu bil aslahi lakum fihi ma sai ku dauki abin da yake zama maslaha gare ku a cikin su was'alunaka 'anil yatama kuma sai tambayar ka game da mu'amalar su da marayu amma ya kaunahu min alharaj fi sha'anin da kuncin da suke samu game da sha'anin marayu fa in akaluhum ya asam in sun ci abinci tare da su zunubi zai same su a yadda suke gani wa in azalu malahum min amwalihim kuma sun ware dukiyar su daga ta marayu wa sana'u lahum ta'aman wahdahum fa harij kuma an ce su ware nasu abinci daban na marayun daban wannan ma kuma akwai masu akwai kunci to suna tambaya yaya za su kulka ce musu islahu lahum ay gyara gare su gyara musu dukiyar bi tanmiyatiha wa mudakhalatikum wato ku bunkasa musu ku haɓaka musu dukiyar tasu kuma ku shiga cikin lamarinta domin gyara ta khairun shafi alkhairi akan barin haka din wai domin tsayin tsayini ku gauraya dukiyarku da tasu wajen ci ko kuma ku juya ta domin ta ƙaru ku samu fa'ida ku da su duka shafi wa in tukhaliduhum in kun gauraya dukiyarku da tasu fa ikhwanukum fa ayyan uwanku ne ay fahum ikhwanukum fi din uwanku ne cikin addini wa min sha'anil akhi an yukhalid akhahu kuma abin sani ne cewa dan uwa yana wato hada al'amuransa da dan uwansa to falakum zalika to kuna da damar haka eh matakar dai da kyakkyawan niyya da nasiha da insafi za ku yi wannan babu komai ku dauko daga nasu ku hada da naku ku yi abinci a basu abinda suke bukata anin wanda kuma ba a za a zurfa ba cikin dukiyarsu ba wannan babu komai kar ku takura da wannan wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim Allah ya san wanda zai yi haka dan ya bata da kuma wanda zai yi anin gyara Allah ya san niyyar kowa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa al-umuru bi maqasidiha saboda haka in mutun ya zama niyyarsa ta gari ce wajen sarrafa ko juya dukiyar maraya to wannan wani zai juya ta kaman tasa ko ta dansa misali kuma da takan tsantsan fiye da man haka to Allah ya sani cewa in wani abu ya faru ma to wani abu ne kawai da Allah ta'ala ya aiko da shi ba mu sakacin bawa wannan kuma lamura ne na Allah faida zai kullamin ma Allah zai saka wa kowa wanda ya niyya ta gari da wanda ya munana Allah zai saka wa kowa Allah yana kallon zuciyar kowa walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so to da ya kuntata muku ay ladai yaqa alaykum bi tahrimil mukhalafa to da Allah sai kuntata muku ya haramta muku gauraya dukiyar ku da ta marayun komai kankanta sai ku ci gaba da zama a cikin kunci ba za ku yi watsi ku bar su ba tunda suna hannun ku ko ba za ku samu ainihin wato sake ku yi abin da zai zama mai sauki ba amma Allah bai yi hakan ba inna Allaha azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne mai rinjaye akan lamarin sa hakimun kuma gwani fi sunnihi a cikin aikinsa da kuma hukuncinsa ya kuma bima taqdirihi alhikma yana hukunci da abinda hikima take hukuntawa take tabbatarwa wa tattasi'u lahu taqatul bashar kuma iko na yan adam ke yalwatuwa zuwa gare shi bi an la yanalahum harajun tadri wata dai ta yanda kunci da matsi ba zai samu mutane ba wa huwa dalilun alama tufidu kalimatu law sha'a min intifa'i muqaddimati dalilin akan cewa da yace wato da ya so yawa to kenan da ya so da ya kuntata muku to bai so hakan ba yawa dan me saboda Allah mabuwayi ne gwani yawa gwaninta sa wato ta sa ba zai saka abinda zai kuntaci bayan sa ba kuma haka shari'ar baki dayanta take a kowane gefe babu wani abu da Allah ta'ala ya shar'anta wanda zai zama ya gagari mutane ba ma gagarin mutane ba hatta ma kuntata musu in kaga bayi sun koka ko sun yi da'awar matsi ko matsuwa a cikin bin Allah to wannan sai dai ainihin wato harkata irin ta zukata din yawa son rai da kuma kisarun nazar yawa babu ainihin basira in ba haka ba wato duk abinda Allah ta'ala ya shar'anta daga kuntansa to akwai tausasawa a ciki kuma akwai yalwatawa na roƙon Allah ta'ala ya haskaka zukatanmu da hasken shari'a ta Alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ƙarfin gwiwa ƙarfin zukata wato da ainihin tsayawa akan aiki da wannan addini har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ya mana afuwa na gani nan za mu tsaya insha Allah darasin gobe mu shi ake ta'ala sama ta shi aya ta 221 Allah ya gata da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله